sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alfa Radio dake binnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Masu saurare assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ke farin cikin jin ragamar shirin na wannan hantsi Bayan labaran duniya Nasiru Yakubu birnin Yero zai shigo da shirin karamin sani shirin da ke kawo muku rahotanni da kuma fadakar da al'umma kan abin da ya shafi lafiyar mata da kananan yara Kafin mu kai ga shirin ga halin da duniyar ta wayi gari
Assalamu alaikum barkamu da hantsi yau ranar daya ga watan December shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfila Hashin Gumel Allah yi wa George W Bush tsohon shugaban kasar Amurka rasuwa yana da shekaru 94 a duniya a wata sanarwa da mai magana da yawun iyalan gidan Bush ya fitar na cewa George Bush ya mutu ne da yammacin jiya Juma'a George W Bush shine shugaban Amurka na 41 kuma tsohon shugaban kasar mafi dadewa a raye ya shugaban wato ya shugaban yayi shugabancin shi ne a tsakanin 1989 zuwa 1993 ranar 17 ga watan Afrilun wannan shekarar ne uwar gidansa Barbara Bush ta mutu tana da shekaru 92 a duniya George Bush da yayi fama da rashin lafiya inda a kwanakin baya bayan mutuwar matarsa aka kwantar da shi a asibiti bayan kamuwa da wata cuta da ta yada a cikin jininsa Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai gana da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin amma a lokacin da ya fi dacewa Trump ya ce lura da abin da ya faru game da karbe jiragen ruwan Ukraine da tsare matukan jiragen kasar da Rasha ta yi wannan ba lokaci bane da za su gana yana mai jaddada cewa za su haɗu nan gaba domin akwai kyakkyawar fahimta tsakaninsa da Putin Shugaban na Amurka yayi waɗannan kalaman ne a gefen taron kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na G20 da ake yi a birnin Buenos Aires na kasar Argentina yayin wata ganawa da yayi da muryar Amurka da aka tambayi Trump ko ya san dalilin da yasa Putin ya kwace jiragen ruwan na Ukraine sai ya ce ba shi da masaniya kan abin da yake cikin zuciyar Putin kuma babu wanda zai ce ya san dalilin da yasa ya dauki wannan mataki A ranar Alhamis Trump ya soke wani zaman tattaunawa na sa'o'i biyu da aka shirya za su yi da shugaba Putin a gefen taron da G20 bayan da Rasha ta karbe wasu jiragen ruwan Ukraine guda uku a Bahrul Aswad inda ta yi ikirarin cewa sun shiga matayanki ne. Ukraine da ta musanta wannan zargi, wannan mataki na Rasha ya jawo kakkausa suka daga ciki da wajen Amurka. To labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har ila yau a gefen taron kasashen G20 shugabannin kasashen Amurka da Mexico da Canada sun rattaba hannu kan wata sabuwar jijiyar cinikayya tsakanin kasashen da ke yankin arewacin nahiyar Amurka wadda za ta samar da kuɗi dala Amurka trillion 1.2 a duk shekara tsakanin kasashen uku Shugaban Amurka Trump ya kira jijiyar da sunayar jijiyar Amurka da Mexico da Canada wato USMCA a takaice bayan kwashe watanni 15 ana ta shawarwari Trump da ya kira jijiyar a matsayin wani gagarumin ci gaba jijiyar dai wato za ta bada damar gudanar da cinikayya tsakanin kasashen cikin sauki za kuma ta baiwa Amurka damar fitar da kayayyakinta ciki har da sabon matakin da zai tabbatar da ana gudanar da ita cikin gaskiya ba tare da an kwari kowa ba a cewar Trump lokacin da yake tare da Prime Minister Canada Justin Trudeau da kuma takwaransa na Mexico Enrique Pena Nieto wannan sabuwar jijiyar da za ta maye gurbin tsohuwar jijiyar NAFTA wadda Trump ya yi ta suka lokacin yakin neman zaben shekara ta 2016 ya kira ta da cewa ita ce jijiyar kasuwanci mafi muni a duniya da aka taɓa yi kuma ya ɗora mata alhakin kwashe ayyukan masana'antun Amurka zuwa waje. Jiya Juma'a ne wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afka birnin Anchorage na jihar Alaska a nan Amurka wadda ta haddasa ɓarna ga gine-gine amma babu rahoton wani ya mutu ko rauni. Girgizar mai ƙarfin maki 7 ta jijjiga gidaje tare da fasa tagogi ta kuma sa bishiyoyi da takarun wayoyin lantarki sun karkace. Haka kuma an yi ta jin wasu urbishin girgizar kasa da kilomita 560 daga birnin. Mazauna birnin Anchorage sun yi ta saka hotuna suna nuna irin ɓarnar da ta haddasa a gidajensu da wuraren kasuwancinsu a kafofin sadarwa na yanar gizo. Shugaban Amurka Donald Trump ya kafe takardar Twitter cewa fadar White House tana bibiyar abin da ke faruwa a Alaska, kuma gwamnatin tarayya za ta taimaka duk waɗanda wannan iftila'i ya shafa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta cikin gida ta nemi ma'aikatar tsaron Pentagon da ta karawa lokacin Amurka da ke bakin iyaka da Mexico zuwa shekara mai zuwa. Ma'aikatar tsaron ta nemi ƙarin kwanaki 45 ga sojojin da aka zabge bakin iyaka, wanda hakan zai ƙara musu lokaci har zuwa ƙarshen watan Janairu. Ana kuma kira tsammanin Pentagon za ta amince da wannan bukata.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Mausararo, assalamu alaikum, barkanmu da hantsi kuma barkanmu da saki saduwa a cikin shirin karamin sani kukumi ne.
Hai, gidan nan ba gida bane, matsala dai ne gidan haya. Gidan nan ba gida bane, matsala dai ne gidan haya. Gidan haya Allah ba shi wuri yayi nashi, ko babu kudin buga kwano ya samu koshin ci ya zuba sama. In kai haka ka hita karlan gini tunda ka huta da biyan haya. Gidan nan ba gida bane, matsala dai ne zaman haya. Kai ga ka gidan haya, wancan gashi gidan haya, wancan ga ta gidan haya. Kun duka kun ga mu kun hade, in kai kana da dangana ki da wancan baya da dangana.
Madalla, kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke dauke muku da su a cikin shirin, inda a yau muke dauke muku da rahotanni guda hudu. Rahoton mu na farko zai yi magana akan dalilan da ke kawo larurar tamowa ga ƙananan yara a arewacin Najeriya. Rahoton mu na biyu zai yi bibiya ne akan yanda rigakafin gama gari na yau da kullum da kuma na cutar polio da ya gudana a ƙaramar hukumar Miga da ke jihar Jigawa. Shi ma rahoton mu na uku zai ba mu labarin yanda rigakafin cutar polio ya haɓaka a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar biyo bayan bullar cutar a jihar Zindar. Rahoton mu na hudu zai ba mu labarin kokarin da dukkanin masu ruwa da tsaki a ɓarayin kiwon lafiya ke yi a jihar Neja da ke arewacin Najeriya wajen dakile sake bullar cutar ta polio tun bayan sake samun labarin bullar cutar a jihar Jigawa. Baya ga waɗannan rahotannin, za mu kawo muku bayani daga bakin Bishop Naga, ɗaya daga cikin malaman addinin Kirista a jihar Borno da ke taimakawa wajen wada kan iyaye domin su bayar da ƴaƴansu a yi musu rigakafi, musamman rigakafin cutar polio da har yanzu take makale a wasu ƙananan hukumomi da ke jihar ta Borno. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Matsalar gidan haya, ko da kun kai ku tara, makiyoyinku guda ake, matar wancan ta shiga, matar wancan na jura, kai kuma ga ka kana jura, shi ne matsalar zaman haya. In kana a gidan haya, masarka ba ta da walwala, ƴaƴanta ba su da walwala, baƙonka ba da walwala, in kai magana a ƙadan maka. Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne zaman haya.
Shin ko mai sauraro ya san me ke jawo lalurar tamowa tsakanin yara ƙanana a arewacin Najeriya? Wakilinmu na Kano, Muhammad Salisu Rabiu, ya tattauna da Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Kano, yayi mana ƙarin haske akan abin da yasa aka fi samun yawaitar yara da ke fama da lalurar tamowa a jihohin arewacin Najeriya.
Hakika a bangaren arewa ta yamma akalla anan ne wannan matsala ta fi faruwa, kuma ni ina danganta abin da farko dai kashi-kashi zaka bashi ba kai yi musu aje gaba ɗaya ba. Akwai rashin sani, sannan kuma akwai masu taurin kai, sannan kuma in kaga dama zaka iya cewa akwai wanda su kuma za mu ce kamar ko zalunci ne makamacin ka. Wannan ina magana ne daga bangaren iyayen mazan da matan gabaki ɗaya. Bangaren rashin sani, duk wanda ta riga ta sani cewa wannan matsala da yaranta ya same ta primarily zamu iya cewa daga nonon uwa ne, inda ba a bashi nono yadda ya kamata a bashi ba, inda an bashi nono yadda ya kamata a bashi da masaniyar abin da zai samu, to ba zai shiga wannan matsalan ba. Wanda duk wanda aka karanta musu suka gani, to za ka ga cewa sun fadaka kuma sun waraka, yaran su sun kokarin fita daga wannan. Nau'i na farko kenan. Nau'i na biyu, akwai waɗanda suke saka dangantakarsu da uban yaro ta shafi dan, ko idan uban ya bata wa ita uwar sai ta huce akan dan, ba za ta bashi nonon ba, ko wani abu makamancin haka. Sannan su kuma bangaren maza nasu hukumar najin su kuma nasu zalunci ne, domin zaka ga cewa a duk layin da kake a garin nan daga shekara ɗaya ko biyu baya ko uku, tukubar tsire ta ƙara a layin nan, mai soya kaji ya ƙara a layin nan, rumfar indomi ta ƙara a layin nan. To amma idan ka je zaka ga cewa duk masu cinye wannan tsiren da kajin da indomin maza ne, sun bar matan a gida ba sa ba su ingantaccen abinci ballantana ƴaƴan su samu. Domin zaka yadda ni idan na gaya maka cewa sau tari idan ka ga uwa da leda a gidan biki tana kokarin samun abinci ne domin ta je ta kai wa ƴaƴanta, zai wahala ka ga uban da yake kokarin tattaro wannan abinci mai gina jiki don ya kai wa ƴaƴansa. Hasali ma in yana da kuɗin da zai tsaya shi zai shi kadai, su kuma a gida abin da ya ban musu ya tabbatar abin da ya ban musu ba zai ishe su ba. To kaga wannan bangaren zamu iya cewa ko dai zalunci ko wani abu makamancin haka, domin idan ka dauka kasafin ka ce za ka yi adalci, shi mai gida ya san cewa baya jinin al'ada, baya rasa jini, baya rasa ayon ɗinsa, duka yana samun nutrient ɗinsa, ba sa zubewa ta wannan bangaren, baya yin ciki, saboda haka ba a ɗaukar wasu daga cikin abubuwan gina jiki daga jikinsa a yi wa ɗan da yake cikinsa, baya haihuwa saboda haka baya rasa jini ta wajen haihuwa ko makamancin haka, baya shayarwa saboda haka ba a tata komai a jikinsa dan a ba wa ɗan da yake shayarwa. Ita mace wannan kashi hudun gabaki ɗaya ita ce a cikin wannan ajin. Amma idan zai adalci yana da kyau akalla idan ya je aka hada masa indomi ɗaya, to ita kuma ya haɗo mata biyu ko uku saboda wancan larurai-larurai da take da su hudu sama da shi, ita take rasa jini ta koda yaushe. Saboda haka kaga ta bangaren maza zaka iya cewa ko dai zalunci ne ko rashin adalci. To muna da wannan matsala a arewa, domin idan ka je kudu zaka ga cewa galibi hatta ce fa ne mata ne suke zuwa su a kasuwa, saboda me idan suka je za su siyo abin duk da suka san suna bukata domin girkin su yi daɗi kowa ya ce dawo, shi ko tun da ya san ba zai ci a gidan ba, idan ya je plate ɗaya za a hada mana dubu ɗaya da ɗari biyar, amma in zai fita gidansa naira ɗari zai ba musu ko ɗari biyu ita ce kuɗin ce falansu. To kaga ana akwai zalunci, saboda haka anan ko tana so ta samo wa da ɗanta abincin da zai dawo masa da duk abubuwan da jikinsa yake bukata ba ta da mins. Saboda haka ina ganin a takaicen takaitawa dai wannan suna ɗaya daga cikin alƙaluman da suka jefa mu abubuwan da muke ciki.
Malam Murtala Muhammad Inuwa, babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Ana ci gaba da gangamin rigakafin cututtuka daban-daban ga kananan yara a jihar Jigawa. Wakiliyarmu Halimatu Abdullahi ta leƙa ƙaramar hukumar MIGA domin ganewa idanta yadda gangamin ke gudana.
Yayin da ake ci gaba da gudanar da gangamin allurar rigakafin yau da kullum haɗi da na polio a jihar Jigawa, ƙaramar hukumar MIGA na ɗaya daga cikin inda ake gudanar da wannan gangami. To ko yaya al'amura ke kasancewa? Abba Dan Kawu shi ne mataimakin manajan hukumar lafiya matakin farko da ke ƙaramar hukumar
MIGA local government. Muna da wani tsari da muke na allurai da kullum dama muna yin sa kuma PNC din tamu ta miga tana da wani team da ta shirya wanda a kullun tana zazzagawa tana gudanarwa dama mu ba mu da matsalar RI anan mutanen mu daga tanmu da masu ungwannin mu da harda hardan mu da shugaban mu ta Allah duk su ya aware of duk wannan shugaban kullun kuma a kowane sufilmen daga ci muna da kamar jami'an lafiya wanda daga zaran aibu za su yi mana kafsar sunan wannan yaro kuma ga poker pass din da yake kula da wannan matsaba sai kuma wannan poker pass din sun ga an yi suna ba a kawai ba da kansu ke daukar babur suke zuwa su je gidan nan su sallama su barkatu su yi masa su yi markati su ga ita wannan mai aiwa in ta kwana 40 ta koma follow up kinin
to amma kusan a kwanakin da suka shude ko kuma in ce wasu watanni na dan taba bin dan wasu ragage da suke karamar hukumar nan sai na samu wasu ragagen za su ce su ba su san ma wasu alluran rigakafin yau da kullum ba su sun fi sanin rigakafin polio kamar waɗannan wani irin wayar musu da kai kuke yi ko kuma ta yaya kuke bibiyar lamuran su na nuna musu muhimmancin ma musamman shi allurar yau da kullum din
gwamnatin jihar da ta yi tsarin PSC ta yi wani tsari irin na bayan PSC manager akwai health educator a ƙarƙashin mu to wannan health educator a dukkanin wata mu a PSC miga muna da wani tsari da dukkanin wata muna ware kamar sutilmin guda shida a duk sati zamu ji sutilmin kamar guda biyu wanda zamu yi community engagement kamar community dialogue mu samu wata rika mu tare haɗa wannan guri mu nuna musu muhimmancin asibiti friends road daga nan kuma mu sake nuna musu muhimmancin allurai yau da kullun to wannan hanyoyi muke bi muna bi riga duk wata muna samun kamar sutilmin shida muna yi yau sama da wajen wata tun dai sabure karan nan ba mu zauna ba ko da aiki ya mana muna warewa muna yin team daga office muna bi riga muna community engagement muna sanar da su abubuwan domin wasu in arido za a faɗa ba samu labari ba in kuma ya ta asibiti ba samu labari ba to amma yanda kamar ta mutum ka je rigar sa ka ce ka zo gurin sa ka nuna musu kana godiya yanda suke ba ku goyon baya kuma kake ke sanar da su irin amfanin alluran nan to zai fi shiga kunnan su face a ce Allah ka yi dama dukkanin wata uku muna taro da digatan mu da masu ungwanni da kuma limamai muna nuna musu muhimmancin su shigo su ce mu aiki aikin lafiya ba namu ne mu kaɗai ba na al'umma ne gaba daya Allah ya tsada wannan jawabin da kika yi ya kusa zama tarihi a nizo na kurgan mu
dan kawu kenan mataimakin manajan hukumar lafiya matakin farko a karamar hukumar Miga Alimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
biyo bayan sake bullar cutar polio da aka sami wasu yara dauke da ita a jihar Zindar dake jamhuriyar Niger ya sanya dukkanin masu ruwa da tsaki wajen samar da inganta kiwon lafiya kama daga gwamnati likitoci da kuma kungiyoyi masu zaman kansu da ke taimakawa wajen inganta kiwon lafiya sun miƙe tsaye wajen sake aiwatar da rigakafin cutar ta polio a cikin wannan wata na Nuwamba da ya gabata Shu'aib Mani ya aiko mana da rahoto
masu fashin bakin magana kan ce ba a gashi da biyar ka ba to kar ka gashi da gudu shin labarin bazuwar kwayoyin cutar polio ga waɗansu ƙananan yara a jihar Zandar ya sa gwamnatin jamhuriyar Niger likitoci ya zuwa kungiyoyi masu da shuni yin azama ga gudanar da alluran rigakafin cutar shan'inna a waɗansu ishiyoyi hudu masu makamataka da tarihin Najeriya Malam Musa Alladi ya mu'un waye kai a likitar kofa 17 ta Maradi
kamar yadda aka saba za a ba yara rigakafin wannan polio gare su kun san an samu wanda suke da polio can jihar da magara
a nan Maradi gari kamar kimanin karamar yara nawa za su amfana da wannan shoshawa
3,617 santroamil sun san gisar ta amfana
a kwanakin bakon din samu wadin su kawo kangara ga wannan shoshawa yanzu ciwon hali ake tare da su
sau kwanaki mun samu wanda suka kiya guda 20 amma aka ce kan 13 saura 7 yawancan 7 kuma ana cikin waye kansu tana yi wasu siyar ta mutane su gane da amfanin abu tunda polio ba ta da magani amma tana da rigakafi in aka mai yaro ana yi mai kai da kai yana kara garkuwar jikin shi kuma zai kare shi da wancan cuta ta polio
ko bayan gidan shi ta shishi mota bakin boda ya zuwa rigage har da ma makarantu likitoci na ci gaba da shi wannan maganin na rigakafin cutar shan'inna ga ƙananan yara a asibitoci ma akwai tushen ga wata mata jami'ar kiwon lafiya na Cikaru da ita
sunana madam Hamza Umma Kaltum
ya shosha ke wakana a nan likita
to shosha tana ba wakana kamar yadda muke bukatar sa gaskiya yau dai babu ne
a kallon kin samu yaro nawa
na samu daga wutar zawa yanzu na samu yaro 60 cikin 60 kin na akwai wanda ba taɓa sa ma magani ba yaro 16
su uwayen suna ganin muhimmancin wannan shosha
yanzu dai gaskiya tunda muka fara har yanzu ba mu samu wata matsala ba tunda duk wanda aka ce ma ta kawo in muka kwatanta musu matsalar da ake ciki suna ba da biya da samu su
wanda ba zo likita ba ina kira ga sauran uwaye cikin gidaje
kiran da nake cikin gidaje ma uwaye da Allah su taimaka su ba da da samu ɗayan su uwan ga magani baske shi uwan ga magani yana da amfani sosai tunda yaro guda yana iya jaro ma yaro duka na unguwa su yi kwanta ne kenan sai ake yayi kuma iska ma dokar shi ake ci cutar sha'in da ai kuma duk mutane suna gani lokacin da ba a gane ba da ba a wannan aiki mutane ba su ga yara likita ba a dasa polio duk wannan masu hannu shanye kawa ɗaya ne da hannu ɗaya kuma matsala ce koko a rika ganin wannan wanda suke yawo cikin kura ta gurawo ita tsaga ba matsala bace ba kamar dai waga tsaga da ake wurin awo ne yara na riga kai shi ma dashin maganin wanga shi ma riga kai ne ake yi na cutar sha'in da
buri guda ne uwan ɗaya su ba da haɗin kai domin a ci a murƙushe wannan cuta kwata-kwata daga jamhuriyar Niger Shaibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga maraɗi jamhuriyar Niger
jihar Niger ma dake tsakiyar Najeriya ba barta a baya ba wajen kokarin dakile sake bullar cutar ta polio a fadin jihar inji wakilinmu Mustafa Nasir Batsali
A Najeriya jami'an kiwon lafiya na ci gaba da daukar matakin dakile bullar cutar shan inna a matakai daban-daban na kasar tun bayan bullar wani labari da ke nuna alamun jin duriyar cutar ta polio a jihar Jigawa a kwanakin baya masu ruwa da tsaki akan sha'anin kiwon lafiyar suke bayyana lamarin mai matukar tayar da hankali kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya bayyana a wani taron manema labarai
wannan gaskiya kan dole ta da hankalin mu amma ana nan ana dubawa a tabbatar da cewa cutan ne daga sai tana kwabuwa da yawa dake kawo shan inna akan da muka sani Najeriya dai gaba daya banda Maiduguri babu inda ake aka samu fitowar wannan cutan polio din domin Maiduguri kuma mun gane domin fada-fada da ake a nan wurin bai sa ma'aikatan aikin kiwon lafiya su samu su shiga wurare ba amma ba za mu ce ba abin da ake so bane amma ana dokan mataki Nigerian Center for Disease Control da Federal Government na Nigeria karkashin mai girma minista shugaban kiwon lafiya gaba daya na Nigeria suna dokan mataki da za ta tabbatar da cewa wannan abun bai yadu ba ko ciwon bai sake dawowa ba din Nigeria ta riga ta kusan kai lokacin da za ma ba mu certificate a ce kuma babu cutar polio gaba daya a kasar namu so wannan gaskiya zai mai da mu baya sosai amma za san na tabbatar da cewa za a dauki matakin da za a yi maganta ta insha Allah
Dr. Mustapha Jibril ya ce a jihar Niger akwai matakin da suke dauka na tabbatar da ganin cutar ta shan inna bata samu hanyar lekowa ba
mu nan Niger mun dama akwai mop-up campaigns din da ake yi na polio dan muna kokari mun tabbatar da cewa kuma banda mop-up campaigns din da an haifi yara muna fadakarwa cewa a dinga kai yara suna zuwa suna san maganin cutan polio din kuma muna kara fahimtar da mutane akan amfanin an san maganin kan jama'a ya waye sosai ba kamar yadda da ake tsoron ko akwai wani abu a cikin wannan magungunan ba sannan kuma mu a jihar Niger muna da doka da ƴan majalisa mai girma kuma ne sai majalisa suka sa domin cewa duk wanda aka kawo mu za a ba mu maganin polio din bi an sa ba za a hukunta sa su wannan ya tumaka sosai da yasa kowa ba ya wasa da shi kuma kowa na an sa so insha Allah
ba wannan shekara ba ku komai ba ranar 24 ga watan da ya wuce akan cutar polio din nan kusan da dukuna wani abu ko taron manema labarai ko wani gangami amma wannan shekara ba ku komai ba me yasa
a babu shekaran da ba ma yin wani abu sai dai kila yan jarida ba dukan ku bane suka samu suka zo moran ba
Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril a lokacin da yake karin haske game da matakan da suke dauka na hana bullar cutar shan inna ko kuma polio a jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Mina jihar Niger a jihar Borno Shugabannin addinai na taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da cutar polio musamman wajen wayar da kan mabiyansu game da muhimmancin bada ƴaƴansu a yi musu rigakafi. Bishop Naga, ɗaya daga cikin limaman addinin Kirista ne, ya shaidawa taron masu ruwa da tsaki a yaƙi da ake yi da cutar polio a jihar Borno. Irin kokarin da suke yi wajen wayar da kan mabiyansu domin su bayar da ƴaƴansu a yi musu rigakafin cutar ta polio
sunana Bishop Naga being a religious focal person in the state in a Christian community. Wato hakikanin gaskiya dai da fari da ma ba mu da damuwa yawancin ma asibitoci na Christians da suka zo tun missionaries an zo da irin wannan abin na rigakafi amma wata kalubala ce ta taso da aka ce akwai cuta a ciki akwai menene to sai mutane suka fara wayansu tambayoyi akan in ba da rami ba me yasa za a ce akwai wata cuta a ciki so mu ma suka fara samun damuwa ko da za a kawo yawancin magunguna kamar cocaine ita ce dama ainihin asibiti da tana nan ta kakkafa asibitoci a Borno to yawancin maganin yana zuwa daga Germany da kuma America so sai damuwa ya zo akan me yasa to amma da aka zo na aka yi nazari aka fahimta kuma aka gane cewa wayannan maganganu ne na yan siyasa kawai so ba wani zahirin gaske da akwai a ciki so sai aka shiga gangami sosai wayansu ma sun fara wayansu yan jinkiri nan zo yin magungunan har sukan kalubalanci su ko mene challenge na su wayanda sukan zo ba da rigakafi din to da zuwan UNICEF da suka bada irin focal persons sai muka zo muka iske abin da sauki fahimtar mutanen kuma yana da sauki gaskiya a yanzu kam ya kamata a yabawa jihar Borno hali da muka iske kanmu ma ya kamata cin gaban wannan rigakafi ma da akwai jinkiri amma duk da haka mun samu nasara sosai kuma al'umman Borno sun ba da haɗin kai da goyon baya kamar yadda malaman nan suke faɗi a kashin gaskiya ni kam da yake mu ma ƴan nan ne mun iske kanmu muna nan muna zama tare da su lafiya su mukan yi hira sosai da ma malamai na anguwa muna samun cin gaba sai dai abin da yake akwai shine musamman kamar ƴan uwanmu wayanda akan karɓo su daga hannun yan ta'adda ya kamata ne kamar kwanaki da aka yi cewa za a samu focal persons har zuwa angwani angwani domin wayansu din ba a iya samun labari da wuri har a su shiga a cikin jama'a to amma duk da haka an ɗauki mataki mun gode kuma saboda su mutane UNICEF musamman su Voice of America da suka ɗauki wannan nauyin yadawa jama'a labari cewa ga abin da yake tafi.
Bishop Naga kenan yake yin bayani a wajen taron masu ruwa da tsaki a yaƙi da ake yi da cutar polio taron da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da kare yaduwar cututtuka CDC suka gudanar kwanakin baya a birnin Maiduguri headquarters jihar Borno. Da kuma haka shirin ya zo ƙarshe a yau. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku, Nasiru Yakubu Birni rake muku fatan alkhairi a kasance lafiya.
Sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chibahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.